نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله سبحانه وتعالى قوليا إيسا كباب دام ورحبوا أو قلوا وانا لوك تشيمي البركة وانا مسلا تشيمي تارن البركة وانا وطا ميدلون البركة وطا رمضان يوديا وانا وطا شكرا تدبو ليلة كريم قدد أربعين wanda kuma yake daidai da shida ga watan shida ga watan biyar shekara ta 2019. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wannan tagomashi da ya mana, ya ba mu tsawon rai har muka ga wannan rana, ya kuma ba mu koshin lafiya har da za mu iya halartar wannan wuri domin ci gaba da abinda muka saba yi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka. Babu shakka, kamar yadda koyaushe muke faɗa ko muke tunatarwa, babu wata ni'ima da ɗan adam zai rayu a cikinta wadda za ta ɗore masa ya ji daɗinta a nan kuma ya more ta a ranar gobe kiyama, kamar ni'imar rayuwa a cikin wato farfajiyar Al-Qur'ani. Al-Qur'ani ba karamar baiwa bace, falala ce da Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar wa dan adam, wanda da shi ne dan adam yake rayuwa, da shi ne dan adam zai samu haske, hasken da zai yi tafiya da shi a nan cikin duniya, kuma hasken da zai amfane shi a ranar lahira. Allah subhanahu wata'ala yana cewa kam ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. لا حقيقه ولا حسكي للتافي يا زو مكو daga ubangiji daga Allah. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Allah yana bin yana shiryar da duk wanda ya bi yardarsa ta hanyar wannan alqur'ani, ya shiryar da shi hanyoyi na aminci. Allah subhanahu wata'ala yana fitar da mutum daga cikin duhu zuwa ga haske na wannan Al-Qur'ani, ya shirye da shi ta farki wanda yake madaidaici. Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ya ku mutane, hakika hujja ta zo muku daga Ubangijinku, kuma mun saukar muku da wani haske mabayyani. Allah yana cewa wakadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala ya sifata al-Qur'ani da haske, wanda da shi ne mumin yake haskaka rayuwarsa, yake sanin ina zai saka fassa. Rayuwa a cikin Al-Qur'ani ita ce rayuwa. Barin Al-Qur'ani da watsi da shi, da rashin karanta shi, da aiki da abin da ya zo da shi, wannan mutuwa ce, kuma wanda duk yake haka matacci ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Yanzu wanda yake matacci muka raya shi, muka sanya masa haske da yake tafiya da shi cikin mutane, zai zama daidai da wanda ke cikin duhu, ko dufai ma ba zai iya fita daga cikinsu ba, ba za su zama daidai ba. Don haka ba ƙaramin ni'ima ba ce da Allah subhanahu wata'ala yau bayansa suke karanta Al-Qur'ani, suke bibiyar ma'anarsa, suke ƙoƙarin aiki da shi. Ramadan wata ne na Al-Qur'ani, a ciki Allah subhanahu wata'ala ya saukar da Al-Qur'ani karo na farko zuwa baitul izza, wanda take saman duniya ta farko kamar yadda yazo cikin asar na Abdullahi dan Abbas kuma Allah yayi wannan a cikin dare ne lailatul qadri wanda dare ne lailatul qadri sanin kowa da cewa yana cikin watan Ramadan Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr ce inna anzalnahu fi lailatul mubaraka wannan dare na lailatul qadr shine dare mai albarka a cikin Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani zuwa ga saman duniya ta kusa a wani guri da ake kira baitul izza daga nan kuma Allah ya fara saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ramadan shi yasa yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan daga wannan wata ne na alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana haduwa da jibrilu a wannan wata yana bitar alqur'ani tare da shi duk sallar ramadan yazo annabi sallallahu alaihi wasallama yakan hadu da jibril alaihi salam domin su bita alqur'ani har ya zamanto shekararsa ta karshe wanda daga ita ya koma ga Allah jibril ya zo sau biyu su yi bita alqur'ani wanda wanda yake nuna maka falalan dagewa da karatun alqur'ani a cikin wannan wata da bibiyarsa da bitarsa da karanta shi da nanata shi shi yasa aka shar'anta mana bayan azumi ka shar'anta mana qiyamul layl sallar tarawih sallar tahajjud da an san cewa da alqur'ani ake yin su za a tsaya a ciki ai karatun alqur'ani da duk wanda yana nuna maka karfar alaƙar da take tsakanin wannan wata da alqur'ani don haka duk wani wanda ya zanto wannan wata ya zo bai karfafa alaƙarsa da alqur'ani ba to babu shakka wannan ya yi asara ya tabi kuma zai yi wahala ya iya kusantar alqur'ani a rayuwarsa idan har ya kasance irin wannan wata da yake da alaƙa da alqur'ani ta kowane ɓangare bai haɗa shi da alqur'ani ba to babu kuma wani watan da zai haɗa shi da alqur'ani wannan ta sa ka ga Allah subhanahu wataala ya shiryar da wani al'umma da sauran al'ummu musulmi a ko'ina wajen rungumar alqur'ani da karanta shi da bitarsa da bibiyar ma'anoninsa a cikin irin wannan wata kafafen yaɗa labarai sukan ba da lokuta masu yawa masu dukiya sukan fitar da dukiyarsu don su ga cewa an yayata karantar alqur'ani a cikin wannan wata an saka shi inda za a ji shi birni da ƙauye gida da waje wanda suka samu zuwa masallaci su ji wanda ba su samu zuwa wurin karatu ba suna gidajensu su ji wani abin a yi wa wannan al'umma wato murnar sani ta yaya ta murna da Allah subhanahu wataala ya ba ta wannan iko na yadda za a yayata alqur'ani fiye da yadda take zato a cikin wannan wata duk da cewa akwai waɗansu waɗanda zuciyarsu take cike da kiyayya ga ci gaban musulunci wanda sun fi so su ga cewa sha'anin addini ya koma baya amma da sha'anin rayuwa ta yau da gobe ta ɗan adam ta zama ita ce farko wanda musulmi mai hankali wanda ya san manufar da Allah ya sa ya yi shi a bayan ƙasa ya san komai da yake yi a bayan ƙasa tallafi ne don ya samu damar bautar Allah ya samu fahimtar Allah da cinmu da shanmu da baccinmu duk muna yin su ne domin bautar Allah ba muna rayuwa bane don mu ci mu sha su yi bacci mu more rayuwa ta duniya Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba sai don su bauta ba bauta ita ce gaya ita ce manufa ta ƙarshe da ta sa Allah ya yi halitta ka halicci sama da ƙasa don wannan ita ce amanar da Allah subhanahu wataala ya ɗora a wuyan mutane da aljannu saboda haka akan iya haƙuri da komai wajen sanin Allah da bautarsa wasu har suka suke yi cewa ya za a yi masu kuɗi su riƙa fitar da kuɗinsu a ramadan ana ta sa tafsiri nan da can ba za su kawo kuɗinsu a rabawa wa talakawa ba gashi nan ana fama da yunwa kai ka ce yaɗa alqur'ani da karantarwa alqur'ani ita ta hana mutane a ciyar da mabuƙata saboda Allah sanya karatuttuka a cikin gidajen kafofin watsa labarai su suka hana a taimaka talaka wannan ne ya sa ba a taimakon talaka saboda in aka daina wannan sai a ga a taimaka talaka ada a taimaki mara shi haka wannan wani wata kuntatacciyar fahimta ce ko dai jahilci ko kuma mummunar manufa da take cikin zuciya me zai hana ka ce ayaya ta karatun alqur'ani a kuma taimaka wa bukata duka ba haka ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hadisin abdullahi dan abbas abinda yace annabi sallallahu alaihi wasallam kowa kyauta idan ramadan ta zo kuma ya fi kowane lokaci kyauta a dai a cikin hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace jibril yana haduwa da shi dan su yi mudarasa alqur'ani saboda haka me zai hana a lokaci guda kace ayi wannan ayi wannan amma ka ce a'a a daina wannan saboda ayi wannan kamar idan aka daina wannan to sai a ci sai wannan zai yi in ana yin wannan ba zai yi ba to ko dai mutum yana fadar irin waɗannan maganganu dan jahilci ko kuma a'a daman can akwai wani kulli a cikin zuciyarsa dangane da alqur'anin kansa saboda haka yana ganin ana fifita alqur'ani akan ci da sha saboda haka shi abin yana damunsa ga ashi wasu ba su ci ba ba su sha ba amma ita ya da karantarwa alqur'ani dan me za a yi haka ina jin tsoro da a ce waɗannan mutane suna nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka hada kai a garin makka akan cewa a daina sayar masa a daina sayar nasu shi da musulmi da suka yi imani da shi a lokacin a hana su ci da sha a rufe su a cikin hanyoyin da ke tsakanin duwarsu ba ci ba sha ba abinci har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina karantar da alqur'ani ya daina fadar sa a cikin jama'a ya daina yada shi in ana so in suna so su samu rayuwa mai daɗi aka shekara guda cir har sai da ta kai musulmi suna tona ƙasa su samu busasshen kashi su daka su ci saboda yunwa ina tsoron irin mai waccan magana da yana nan da ya zargi dagewa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi akan sai ya ci gaba da alqur'ani ce dan menene zai dage akan wannan ga mutane za su mutu da yunwa ba zai hakura bai bar karantar da alqur'ani din da mutane su samu abinci saboda shi abincin a gurin sa yana gaba da karantarwa da watakila yana cikin masu zargin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa saboda sai ya karanta mutane alqur'ani dabbe ba zai janye batun karatu alqur'ani ba dan mutane su samu abinci su samu abin sha zai da zama cikin yunwa saboda shi a wajensa ci da sha yana gaba da addini yana gaba da rayuwa cikin inuwar alqur'ani da an san cewa addini yana gaba da komai idan za a rasa komai to yana zuwa da sauki idan har addinin mutum yayi saura amma idan dai zaka rasa addinin ka komai aka baka komai ka samu a duniya babu shakka baka samu komai ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya bada jagora cikin irin wannan lokaci muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya kara karfafa alaƙar mu da alqur'ani ubangiji ya ba mu kyakkyawan fahimta a cikin sa kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta ya zama da mabudin alkhairi ga wannan al'umma da sauran musulmi gaba daya ya zama na hanya ta yayewar dukkan damuwar mu ta cikin gida da ta waje abubuwan da suka sha kanmu ubangiji subhanahu wataala muna tawassuli da irin waɗannan majalisai da irin waɗannan lokuta ubangiji ya kawo mana sauki a cikin su wata al'amari da ya addabe mu muka rasa yadda za mu yi da shi muke ta ainihin ihu da kakalika yi a kansa ubangiji ya kawo mana mafita muna tawassuli da irin wannan lokaci da irin wannan ibada da muke yi Allah subhanahu wataala ya karba mana mun tsaya a cikin suratul Taha aya ta 56 nan zamu tashi saboda haka zamu karatu wasu ayoyi daga dan uwa bana Abubakar sannan mu shiga tafsirin bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
هنا تجي سورة طه ولا سورة كما يدعو كفتاة سورة تجي تبتد تسكير اللمشي da manzancin da Allah subhanahu wataala yake yi wa yake aiko wasu bayansa da shi wannan manzanci da wannan annabci gaskiya ne kuma ubangiji subhanahu wataala yakan bawa su waɗannan annabawa da waɗannan manzanni ayoyi mu'jizozi waɗanda suke tabbatar da gaskiyar su da tabbatar da gaskiyar waɗannan annabawa da abin da suka zo da shi shine zai yi wa mutane jagoranci zuwa ga sanin Allah subhanahu wataala da bautarsa shi kadai da kakkabe bautar duwani ba Allah ba sanin tabbatar da bambanci mai nisan gaske mai tazarar gaske tsakanin annabci ko kuma mu'jizar annabawa da kuma aikin sihiri ko aikin matsafa dukkan su wasu abubuwa ne da suka ba mutane mamaki yayin da suka gansu abubuwa ne waɗanda suka saba al'ada za a ga abin da ba a saba gani ba yana faruwa don haka sun yi tarayya cikin irin wannan amma kuma sun sha bambam tsakanin abinda annabi zai zo da shi na mu'jiza da kuma abinda boka ko matsafi zai zo da shi na sihiri wancan wani abu ne da yake nuna goyen bayan ubangiji subhanahu wataala ga shi wannan annabi wannan kuma abinda matsafi yake zuwa da shi aiki ne na shaitanu wancan abinda annabi zai zo da shi na mu'jiza wata aya ce da take jagoranci zuwa ga tabbatar da gaskiya abinda kuma boka ko matsafi zai zo da shi wani abu ne da yake kokarin wato yaudarar mutane da shi domin ya dumbiyar da su cikin halaka saboda haka akwai tazara da bambanci ba kankani ba tsakanin aikin annabawa da kuma aikin matsafa wannan aya wannan sura tana nuna bambanci tsakanin irin wannan kamar yadda muke gani a cikinta daga kissar annabi Musa alaihi salam sannan kuma tana nuna tana karantar da mu cewa duk wanda ya ce zai tsaya ya yaƙi Allah subhanahu wataala ko ya yaƙi addininsa to shine a ƙasa babu inda zai je ubangiji subhanahu wataala zai nuna wa mutanensa ƙarshensa zai wadakanta za mu duk wanda muna karanta shi a cikin kissar annabi Musa alaihi salam da Allah subhanahu wataala ya koro tun daga farkon wannan sura har kusan zuwa ƙarshenta sai ayoyin ƙarshe kuma ubangiji subhanahu wataala ya jan hankali zuwa ga wato jin tsoron ranar lahira ranar gamuwa da Allah wanda duk ya bi annabawa ya kubuta wanda kuma ya kibin annabawa ya kibin abinda suka zo da shi na wahayi wannan kuma shi ne zai kwana ciki kuma Allah subhanahu wataala a ƙarshen aya ya nuna cewa ubangiji ya aiko da annabawan nan ne da mu'jizozin duk da ya ba su don ya yanke hanzari ga wani kada ya zo ya ce bai hana Allah bai aiko musu manzo ba yasa ba aiko musu ayoyi ba da aida sun bi sun gaskata Allah ya aiko da annabawa domin ya zan babu wani wanda zai je ya kafa wa Allah hujjar cewa shi bai sani ba Allah ya aiko da masu sanar da shi to mun karanta kissar farkon kissar annabi Musa alaihi salam wanda ta fara tun daga ayoyin farko na wannan sura wanda kuma a ciki muka ji yadda Allah subhanahu wataala ya taso da annabi Musa alaihi salam har lokacin da ya magana da shi da kuma ba shi sabon taura da ya yi da sako zuwa ga fir'auna da mutanensa kuma yadda Allah subhanahu wataala ya karfafe shi da dan uwansa Haruna sannan kuma ya ba su mu'jizoji waɗanda za su tabbatar da gaske su a gaban fir'auna sun kuma zo sun kuma gaya wa fir'auna abin da Allah ya umarce su gaya masa sun yi masa wa'azi sun ja hankalinsa cikin lallashi da kalmomi waɗanda suke masu taushi ba su tsananta masa ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nema su yi hakan suka yi suka gaya wa fir'auna cewa ya ji tsoron Allah ya saki banu Isra'ila da yake azabtarwa to shine a ciki nan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari game da wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam wanda take cike da dubbin darussa masu yawa Allah ya ce wala qad arainahu ayatina kullaha fa kazzaba wa aba kuma lalle haqiqa mun nuna masa wato fir'auna ayoyinmu gaba daya fatar daba wa aba sai ya karyata ya ƙi ba da gaskiya kala har ma yake cewa annabi Musa a ji ita na ne ta kurija na min ardina bi sihirka ya Musa yanzu ka zo mana ne don ka fitar da mu daga ƙasarmu da sihirinka ya kai Musa فلا نأتي لك بسحر مثله تولي تبس حقيقة ذاب ذومك كيما دون السهر إرنسا فاجعل بيننا وبينك موعدا وكسن يا من ونلوك تتكال مدكي لا نخلفه نحن ولا أنت واندمو بذام سابع مسابع كيما هكا مكان الزوا يزم ونقلين سكاتكي قال النبي موسى يتي موعدكم يوم الزينة لوك تنها دور مدكو رانا الإيدي وأن يحشر الناس ضحا وما تترو متاني أغيتو سلوك تولحا وتلوك تنها الزينة الله سبحانه وتعالى يلا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبل الأبار فرعون الله يكتشي والنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أريناه آياتنا كلها حقيقة من نونا مسع ومن نونا فرعون تلك الآية يوم الله سبحانه وتعالى يا نونا وفرعون آية ينسع وأن السكي تبت تذكر النبي موسى عليه السلام كما يأيده هدس يأيده بيرس يا جنس أفيلي يا جيدا سندر النبي موسى عليه السلام تكي جوية وتزم مجيجيا يا جيدا لون أن النبي موسى عليه السلام يكي كوما وفلي كلينا حسكي كما توجنا كما الله سبحانه وتعالى يا جر ربيسو تشيكرون فلي لرشن أبنشي يا جر ربيسو دفالي يا جر ربيسو دفرقتا دفالي دجني دأمبا ليروها waɗannan ayoyi ne da Allah subhanahu wataala ya tanuna wa wato fir'auna wanda shi da mutanansa kuma fir'auna duk ya gani kuma ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwa sun fi ƙarfin aikin matsafa kuma inda matsafa ne inda tsafi ne to za a iya samo matsafan da za su magance abin amma duk da ƙarshe baya samun wanda zai masu maganin abin sai dai su nemi annabi Musa alaihi salam ya musu addu'a Allah ya yi musu su yi alƙawarin in an yaye musu za su yi imani amma daga ƙarshe a yayi musu sukin imani ko ba su ci gaba da abin da suke to Allah ya rantsuwa yace walaqad wannan lamun din lamun qasam ce faddan kuma littahqiq ne wato ubangiji ya ce wallahi haqiqa lalle wanda dai zan yi nuna maka akwai abin mamaki wajen kafewar fir'auna da tsaurin idansa da taurin kansa wanda kuma wannan yana nuna tsananin kafircinsa ta yadda duk waɗannan ayoyin ba su yi masa amfani ba ba su sa zuciyarsa ta yi laushi ba ba su sa ya yadda ya zubar da makamansa ba ya imani da annabi Musa kuma wannan yana nuna ayoyin da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Musa suna da yawa amma duk yawansu ba su amfanar da fir'auna komai ba ba su sa shi ya yi imani ba shi kaga ƙarfin hujja ko yawan hujja kadai wannan ba ci za ta sa mutum ya karbi gaskiya ba kasancewar mutum bai bi gaskiya ba yana nuna cewa ba a bashi hujja bane ana iya bashi dukkan wata hujja amma idan ya zanto Allah bai niyyar shi ne sa ba to ba zai ga wannan hujja ba zai karbe ta ba koda ko a zuciyarsa ya zo ya wato koda a zuciyarsa ya yarda cewa abinda aka ga ya masa din gaskiya ne fir'auna ya tabbatar da gaskiyar annabi Musa alaihi salam daga ganin ayoyin da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salam shi kansa a zuciyarsa ya yarda annabi Musa ba makaryaci bane ba matsafi bane amma taurin kai da tsananin kafircin da ya riga ya ratsa zuciyarsa ya ga ba zai iya fitowa ya sallama ba annabi Musa alaihi salam ya ce masa ya fuskance shi ya ga masa ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wani la azunnuka ya fir'auna masjura yace hakika ka sani cewa waɗannan hujjoji babu wanda ya saukar da su sai ubangijin sammai da ƙasa amma dai kawai ina tsammanin kai dai alakakke ne ba za ka taɓa sakin abin da kake kai da kafirci ba Allah ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa Allah ce suna jayayya da gaskiyar da Allah ya aiko annabi Musa da ita amma a zuci sun san gaskiya yake faɗa musu ba dan kowa saboda zalunci da yake riga ya zabebe su da kuma girman kai da ya riga ya ci ƙarfin su haka ba za su iya yarda su fito su ce eh sun yarda gaskiya ne yanzu za su bi ba don haka ayoyin Allah da yawa an nuna fir'auna amma fakan daba wa aba amma sai ya ƙaryata ya kuma ƙi yarda ya ba da gaskiya aka ƙarfafa waɗannan ayoyin da cewa kullaha dukkaninsu waɗanda ake nufi da dukkaninsu a nan ana nufin dukkanin ayoyin da Allah ya ba annabi Musa ba ana nufin dukkanin ayoyin Allah ba domin ayoyin Allah suna da yawa wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid komai da zaka gani ina halittun Allah ayoyinsa ne wanda suke nuna cewa shi ne mahalicci ɗaya abin bauta ɗaya to ba duka aka nuna wa Fir'auna ba amma duka waɗanda Allah ya ba wa annabi Musa alayhi salam Allah ya nuna masa su dukkansu gaba ɗaya kuma ya gansu wannan cewa kulla haɗin aka ƙara ƙarfafa maganar don a ƙara fito maka da abin mamakinta wato al'amarin akwai mamaki a ce aya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba huɗu ba tisa ayatin bayyana ayoyi tara kuma dukkaninsu bayyanannu amma ba su sa Fir'auna ya sadu da ya mi ƙauya ba wanda kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad ja'a ala fir'auna an-nuzur kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir Allah yake cewa hakika masu gargadi ana nufin annabi Musa alaihi salam da annabi Musa da wanda suke tare da shi sun zo wa iyalan gidan Fir'auna da shi kansa Fir'auna amma kadzabu bi ayatina kulliha wace sun karyata dukkanin ayoyinmu wato gaba ɗaya ayoyin Allah sun yi watsi da su Allah ce fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir sai muka kama su muka damke su damkar wanda yake gagara ba dau mai iko anan zamu ga Allah subhanahu wataala ya dunkule batun ayoyin ba a faɗe su daki daki ba domin a taƙaita bayanin saboda a baya can Allah subhanahu wataala ya ambace su a cikin suratul a'raf inda Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Allah ce hakika mun kama iyalan fir'auna wato da shi kansa bis-sinin da shekaru da fari wa naqsin min ath-thamarati da tauyewar ƴaƴan itatuwa to rashin samun kyakkyawan amfanin gona Allah ce la'allahum yadhakkarun domin su wa'azantu har inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa arsalna alaihim aljarada fa arsalna alaihim altufana waljarada walqumbala waddafadi'a waddama ayati mufassala fastakbaru wa kanu mujrimin wa kanu qawman mujrimin Allah subhanahu wa ta'ala yace muka aiko musu da altufan ruwan tufana wato ruwa abin nan ambaliya ta ruwa wato ta rika cinye gidajensu sannan muka aiko musu da fari wanda suka addabe su muka aiko musu da kullal wato kurbata wacce ta addabe su ta hana su sakat muka aiko musu kwaɗi muka aiko musu jini dukkan waɗannan ayoyi ne Allah subhanahu wataala ya ce ayatu mufassalat ayoyi ne daki daki da suka rika bin ɗaya bayan ɗaya wanda ta faru wanda ta faru wanda duk sanda wani abu ya faru sukan zo su marere cewa annabi Musa lamma waqa alaihim ar-rijsu qalu ya musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indaka la'in kashafta 'anna ar-rijsa lanu'minanna laka wa lanusilanna ma'aka bani isra'il haka suke zo su marere cewa annabi Musa alaihi salam duk sanda wata azaba wata ayar ta dauka musu ba sa zuwa su nemo matsafa sai dai su zo su marere cewa annabi Musa suna roƙonsa cewa ka roƙa mana ubangijinka saboda alkawarin da yayi maka in kayi addu'a zai ansa maka in har ka yaye mana wannan bala'i la in kashafta 'ala ar-rijsa wala magana ce ta mushriki wanda bai san Allah ba sai annabi Musa din ne zai yaye sai cewa Allah ne sai yasa a gaba Allah ce falamma kashafna 'anhu ar-rijsa ce ya inda bai ce falamma kashafa Musa 'anhu ar-rijsa ba saboda mai yayewar shi ne Allah babu mai yaye wata musiba sai Allah subhanahu wataala amma saboda ba san Allah ba sun ɗauka yadda annabi Fir'auna yake nuna shi ne mai yi shi ne mai bayarwa shi ne mai hadawa in sun ji daɗi shi ne ya ga dama in sun ji wahala shi ne ya ga dama za ka abinsa suke nema da suka zo wajen annabi Musa sai suke masa magana da yadda suke wa Fir'auna da in kashafta 'anna ar-rijsa lanu'minanna laka lallai tabbas mun yi rantsuwa idan ka yaye mana wannan azaba hakika za mu yi imani da kai kuma za mu sako bani Isra'ila da muke daure da su amma idan aka yaye musu falamma kashafna 'anhum ar-rijsa ila ajalin hum balighuhu idha hum yanzur sai amma idan muka yaye musu wannan azaba zuwa ga wani lokaci da Allah ya riga ya rubuta za su kai gare shi sai ga suna karya wani alkawari da suka yi to wannan duk suna cikin ayoyi mufassala da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salam hadi da hannunsa da kuma ainihin sandarsa wa khilyaka fi jaybika takhruj baydaa min ghayri su fi tis'i ayatin bayyinatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qawman fasiqin Allah ce ka shigar da hannunka a cikin age wato ka hada hannunka da jikinka da kifin jikinka takhruj baydaa wannan zai fito fari kal yana haske kamar tocila min ghayri su ba tare da tuta ba ba dan wata tuta kamar albaras ko wani abu da zai same shi ba fi tisi ayati cikin ayoyi bakwai tara da muka baka ila fir'auna wa qaumihi zuwa ga fir'auna da mutanansa innahum kanu qawman fasiqin lalle su sun tabbata mutane ne fasiqai saboda haka Allah subhanahu wataala ya nuna wa fir'auna waɗannan ayoyi kuma ya gan su gani na kamala wato a ciki babu wani abin da ya zama masa bai fahimce su ba saboda haka da Allah ya ce wa laqad araynahu ayatina kullaha ila tawaka qad araynahu ayatina bi kamaliha wato duka ayoyin mu nuna musu su cikakku Allah subhanahu wataala ya jingina ayoyin zuwa gare shi yace ayatina wala idafa ce ta tashrif da azama wato dan a nuna girman ayoyin a kuma nuna darajar su Allah subhanahu wataala yace ayoyin namu ne fa kazzaba amma fir'auna ya karyata wa aba yake yadda ya yi imani saboda kafirci da zalunci bai zo da bai karɓi abin da annabi Musa da annabi Haruna suka zo da shi na kadaita Allah da ya masa da'a ba duk da cewa a zuciyarsu sun yadda wannan abu daga Allah yake wajahadu biha wasaytarata anfusuhum zulman wa udwa wanda yake nuna maka yarda da abu kawai a cikin zuciya ba tare da baki ya furta ba gabobi sun aiwatar wanda baya furtar da mutum a wajen Allah da mutum ya yadda a ransa cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai ne abin bauta shi kaɗai amma a bakinsa daban wani abu yake faɗa a aiwace wani abu yake to wannan sanin na zuciyar ba zai amfane shi ba da zai yi amfani to da ya amfani fir'auna domin fir'auna shi ma ya sani a ransa ya sani wastaiqalatha anfusuhum a zuciyar har da ya kiri ba ya da shakka ko da wato nasisin kwamo ba ya da shakka ko yaya game da gaskiyar annabi Musa amma tun da sun fito a baki sun nuna ba su yadda ba a aikace sun nuna ba su yadda ba sai ya zama wannan bai shigo da wato bai shigar da su musulunci ba dan da wannan kawai yana shigar da mutum Iblis ma sai ya zama musulmi gobe ne shi ma ya san Allah ya yadda da Allah shi ne mahalicci har rantsuwa ki fa bi izzatika har rantsuwa ke da Allah yana rantsuwa da izzarsa a wani gurin ba ce inni akhafu Allah rabbal alamin ina tsoron Allah ne ba amma da yake a ba ka aikace ya karyata wannan abu sai ya zama bai amfane shi ba saboda haka ya fahimci wannan amma ya ci gaba da karyata annabi Musa alaihi salam da nuna wa mutanensa cewa annabi Musa kawai ba wani bane faci matsafi makaryaci mai yaudari ya zo ne kawai yaudari mutane saboda wata bukatarsa da yake tare da ita shi ne ce qala ajitana litukhrijana min ardika bisihrika ya Musa Fir'auna ya ce yanzu ka zo mana ne domin ka fitar da mu daga ƙasarmu da sihirinka ya kai Musa idan muka kula a nan Fir'auna bai ci gaba da jayayya da annabi Musa alaihi salam domin hujjar annabi Musa ta fito fili ya yarda cewa annabi Musa ya fi shi hujja saboda haka yanzu ya koma wani salo da ban zai dauka a wasu guraren za mu ga jayayya yake ta yi da annabi Musa alaihi salam yana hada shi da mutane yana masa izgili ana dariya to yanzu duk abin ya kare tun da annabi Musa ya zo masa da aya ya ga ayar a gabansa wannan sai ta sa ya canza salo yanzu ba maganar hujja yake ba yanzu yana magana ne ta ya hada shi da jama'a ya hada shi da mutanen gari tashi a yi masa tofin alatsi ne a jefe shi a kube shi ya kula cewa inda baki baki da baki ne da hujja ba zai iya da Annabi Musa ba. Inda farko ku kula ai barazana ya fara wa Annabi Isa Annabi Musa la idza takhasta ilaha ghairi ila aj'alannaka min al-masjudin, in kace zaka rike wani abun bauta ba ni ba to zaka waye gari ka dinka cikin daurarru irin mutanen da nake daurewa, la aj'alannaka min al-masjudin. Fa sa'a suna nan da suka yi min gaddama suka jadani suna can a daure, kai ma in kace zaka waye gari cikin su, bai ce zan daure ka ba, sai ya nuna masa cewa akwai wasu daurarru ba can ba fa shine farko ba, saboda haka akwai wanda sun riga shi ko ba su yi nasara, la aj'alannaka kai ma zan saka cikin su. Sai Annabi Musa ya ce awa da ke tika bi shay'in bi ji kuka bi shay'in mubin, ko da na zo da wata hujja bayyananna sai ka kama ni ka daure. Fir'auna ya dauka da wasa ake, sai ce fa'ati biha in kunta minas salihin, in gaske ne haɗi kawo hujja. Bai san Annabi Musa alaihi salam Allah ya haɗo shi da wata hujjar da Fir'auna ba zai iya ja da ita ba. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وقال النبي موسى عليه السلام سيجفر سندسا سيكو إذا مجيجي غاشنا مبين أروبا ربا وواني أبيكي قد ردو حكا كمر مجيجي أبيكي جن غاشنا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظري يفتود عن ننسى لكي لسا كو إذا فتود تزيقا تنا حسكي كمر يدكي حسكا توجلا تنا حسكي حسكا لي حسكا لنيتا قال لمن حوله ان هذا لساحر عليم. كاي wannan fa wato kwararren matsafi ne, kwararren matsafi ne sahir alim, to kwararren matsafi ne, to daga nan batun tsafi ne dawo yanzu ba shi da abin da zai tuhumi Annabi Musa alaihi salam da shi sai batun tsafi, ce inna hadha lasahir alim, to kuma sai ya hada abin da jama'a cewa kuma wannan sihirin nashi da yazo da shi ya zo da mummunan manufa, ba sihiri ne da yazo dan ya yi wa kasa hidima ba, ya yi wa al'umma hidima, a'a ya zo ne dan ya kwace mulki daga hannun ku mutanen Masar ya ba wa kansa, kuma ku duk ya kore ku, ce yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihri fa madha ta'murun, yana so ne yanzu ya kore ku gaba daya daga kasar nan da sihirinsa ya sauke masu mukami ya zo da nashi. To manya-manyan hadawansa ne waɗanda duk suna rike da mukamai a gwamnatinsa, waɗanda yanzu abatu ake yi na ko su ba da wani haɗin kai ko kuma su rasa mukamansu ƙarshe ma su zama wadatattu, dukkaninsu a gindinsa suke ci. Shi yasa a karon farko yau Fir'auna yake tambayar shawara, na Fir'auna yake tambayar wani shafa ba za ta amuru, to me kuke gani? Shi ne yake cewa ba urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad, kun gafa abinda na gani shi nake nuna muku, shi nake so ku yi, kuma duk abinda na muku shi ne daidai. Wannan shi ne logic dinsa da wanda yake wa mutanensa magana ba mata da shawara. To amma yanzu da ya ga shi ta bangarensa ba zai iya yi da Annabi Musa ba, sai yake so ya haɗo da jama'a, da kuma wannan ɗabi'a ce ta dukkan wani mai faɗa da gaskiya, yayin da ya kula cewa ba shi da hujjar da zai kare ƙaryarsa, to zai ƙoƙarin haɗa wannan mai gaskiya da jama'a, saboda jama'a su taya shi faɗa, kuma zai gudu wani abin da jama'a suka fi damuwa da shi, sai ce to ya zo ne don ya kawo muku matsala cikin wannan abu, yan kasuwa ne ce to ya zo don saboda ya lalata muku harkar kasuwanci, ce wallahi ba mu yarda ba. Idan ma'aikata ne ce to ya zo don ya kawo muku matsala a cikin harkar ayyukan ku, a kwace mukaman ku a bama wasu, su ba su yi ba mu yarda ba. Manoma ne a ce to ya zo ne don ya lalata harkar noma, saboda haka sai kowa sai a zo masa ne ta abinda aka san cewa, kuma Fir'auna ya kula ya san cewa abinda yake ake wato takama da shi a lokacinsa shine sihiri, a wani lokacin shine babban abin da kowa yake takama da shi, wato gwargwadon yadda shi ya kware a wajen sihiri ko kuma gwargwadon yadda yake tare da kwararru a wajen sihiri, wanda shi ke nuna babban matsayinsa. To sai ya ga cewa babu abin da zai iya danganta Annabi Musa alaihi salam da shi sai sihiri, kuma ya ga abin da suka zo da shi yana yin kama da abin da masu tsafi suke yi, kaga abu yadda ga yadda yake amma duk daga lokaci kaga ya canza kama an a wannan daga wajen matsafa ake gani a ga ga kasa ana ganin ta a cikin koko da an rufe ta an bude a ga shinkafa wani har da shinkafa da wake har da salak kaga sai ya ga cewa to ya ga sanda kuma daga nan ta rikida ta zama miciji ga hannu amma kuma yana haske kamar toci wanda sai ya sa ya ga to in ya ce sihiri ne to za a fi yarda saboda ana ganin masu sihiri an ga irin yadda suke yi saboda haka sai ya ɗauki wannan kuma sai ya maida annabi Musa alaihi salam da mutanensa a matsayin wasu waɗanda suka zo karɓar mulki wato manufar da suka zo sun zo ne su karɓi mulki wato annabi Musa alaihi salam ya zo da wannan sihiri ne domin ya amfani da shi ya fitar da shi da mutanensa daga ƙasar Masar ya karɓe mulkin shi ne ya ce a ji ita na shi ka zo ne ka zo mana ne le ta khurijana ka fitar da mu yanzu shi fir'auna ba magana yake ta shi kadai ba tunda da ya hado jama'a yanzu duk shi yanzu shi tare da jama'a yake annabi Musa shi kuma shi da dan uwansa Haruna su kadai ne yanzu shi da jama'a ne ake fada le ta khurijana dan ka kore mu min ardina daga kasan mu kamata annabi Musa alaihi salam ana kafe shi a gidan ya a gidan ya girma ko daga wani guye daga zo daga Madiyana amma dan gidan ne a nan kasar aka haife shi amma da shi ya zama ba dan kasa ba in ma ya ce yana mulkin idan ta hanyar sihirin ake samun mulkin ya zo da nashi wanda ya fi fir'auna ba sai fir'auna ya sauka ba me zai ka rikici kai ma kai naka mulkin ne da masu tsafin to in na zo da nawa sai ka sauka amma ba wanda yake so ba shi ne kokarinsa ya nuna cewa annabi Musa ya zo ya kwace mulki ne ko kuma yana so ya ce ya nuna cewa a kwace ya kwace banu Isra'ila akwai banu Isra'ila saboda shi fir'auna kamar da kuka sani mai kibde ne a fito daga kabilar kibdawa annabi Musa kuma ya fito daga cikin banu Isra'ila banu Isra'ila kamar da aka sani a tarihi hijira suka yi suka zo Masar wanda suka kira suka bi kisa annabi Yusuf alaihi salam suka fara kawo Masar sauran ƴan uwansa suka dawo Masar suka zauna haka daga nan banu Isra'ila suka yi abin nan yawa a cikin garin Masar suka abin nan saboda su kidawa su ne masu kasa su suke mulki to yanzu yana so ya ce annabi Musa ya zo ne dan ya hada kai da banu Isra'ila da suke cikin Masar su hadu su yi karfi su yaki kidawa su kore su kaga ya shigo da batun kabilanci duk wannan hanyoyi ne na wanda yake sanya kawo wato ya cimma wata wani mummunan burinsa zai fito ta hanyoyi daban-daban daga ciki akwai hanyar maganar kabilanci da nuna cewa ana so yanzu a zo a kaskanta kabilarsu saboda haka sai ya mayar da abin fadan ba da shi ake yi ba da zalincinsa fir'auna azzalimi ne wanda zalincinsa ya addabi kowa duk da cewa ya fi addabar su banu Isra'ila din akan mutanensa amma babu wanda yake jin dadin mulkinsa mulki ne na kama karya gaba yanzu yana so ya amfani da wannan damar ya fito da batun kabilanci annabi Musa alaihi salam matsafi ne da ya fito daga cikin banu Isra'ila kuma yana so ya kwace mulki ya dade shi hannunsu don haka a jita na dinnan da yake shin yanzu ka zo mana yana nufi inkari ne ga annabi Musa alaihi salam shi yasa ya kawo rantsuwa falanatiyannaka bisihrin mithli to falalle tabbas haƙiƙa za mu zo maka da wani sihiri irinsa wato irin naka ba yana nufin irinsa a ƙarfi ba yana nufin a jinsi wato jinsin sihirin irin naka amma namunsa ya fi naka a nan ba yana nufin shi ya zo da sihirin mutum da shi an san bai iya ba yana nufin ya kawo matsafa waɗanda za su zo da tsafin da ya fi na annabi Musa alaihi salam tunda sihiri karan kansa shi kadai ba zai zo ba dole sai an zo da mai jinsa sannan a gan shi abinda fir'auna yake nufi da falanatiyannaka bisihrin mislihi so yake ya dakushe abinda ya fara shiga zukata na jin cewa annabi Musa alaihi salam kan gaskiya yake sun ga wasu abubuwa da suke nuna haka to yanzu yana so ya dakushe wannan abin daga zuciyarsu taya zai iya dan ya kawo wani abin daga zuciyar su shine ya kawo wasu wadanda za su yi abin da yafi nashi kaga kenan ya nuna shi ba wai annabi bane kuma abin da yake kansa ba gaskiya bane don ga wasu sun zo da abin da yafi nashi saboda kar a manta duk wannan abin ya zo ne bayan wasu abubuwa da aka yi suka ta faruwa bayan abubuwa da suka ta faruwa tsakanin annabi Musa alaihi salam da Fir'auna da ayoyi da suka ta gani wanda muka karanta su daga cikin suratul A'raf ayoyi daban-daban wannan ta zo wanda karshe har aka zo ga wannan mataki to waɗannan ayoyin da suka ta bayyana ɗaya bayan ɗaya lalle za su iya sa wasu daga cikin mutane su fara tunanin anya mutuban nan kuma bai fi Fir'auna gaskiya ba gashi abu kaza ya faru duk kowa mun ga shi yake da gaskiya shine Fir'auna yake so to ya kashe wannan abin da ya dan fara suka dan fara ji ta yaya shine ya zo da wani matsafi ko wasu matsafa waɗanda za su zo su yi abin da ya fi na Annabi Musa kaga shikenan Annabi Musa ya koma baya to shine wannan magana ta Fir'auna har ila yau tana nuna cewa ya fara karaya cewa fala na ji annaka da sihirin mithli faj'al bainana wa bainaka maw'idan ta fara nuna karayarsa kuma ya shiga cikin ruɗu ya fahimci cewa lalle wannan abin da Annabi Musa da shi da ya zo da shi tabbas gaskiya ne kuma in aka yi sake to lalle zai yi rinjaye haka sai yake kokari yanzu ya samu wata hanyar da zai jefa wa mutane shakka ko ya jefa musu kiyayyar Annabi Musa a zuciyarsu babu abin da zai gaya musu su ji sun tsane shi sun ki shi su fito kuma wato kansu da kwakwarsa su yaƙe shi kamar ya ce zai kore zai raba su da ƙasarsu kasar cewa raba mutum da ƙasarsa kamar yake masa hukunci kisa ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya haɗa su walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun Allah ya haɗa fita daga ƙasa fitar mutum daga ƙasa da kisa da kashe shi ya haɗa su guri guda saboda a raba mutum da ƙasarsa mahaifarsa to wani ya gwabace rasa ransa saboda ka sai ya fito da wannan ba zai iya cewa ya karkashe ku ba don ya kula cewa Annabi Musa ba alamar cewa ya zo da niyyar yin kisa to amma dai in ya karɓi mulki to zai yi amfani da mulkin ya kore ku to sai ya fito da wannan don haka sai yake cewa fala na tiyannaka bi sihirin mithli za mu zo maka da wani sihiri kwatankwacinsa kamar da muka ce wannan salo ne na azzalumai a kowane lokaci idan zalunci sai zalunci to duk wani wanda zai faɗa musu gaskiya in ya fito za su ƙoƙari nuna mutane cewa ya zo da wata manufa ne ba gaskiyar ta kawo shi ba ya zo da manufa ne ko manufa ta siyasa ce ya zo ne don ya karɓi mulki ko a ce ya zo ne don ya kawo tafarraƙa cikin mutane ko ya zo ne don kaza ko ya zo ne don ya samu kuɗi wato za a yi ƙoƙarin a ɓata manufar da ya zo da ita da wata tuhuma ta ƙarya wadda babu wata da ba ta da wani asasi sai a ce to abinda duk kake takama da shi za mu zo maka da irinsa idan kana takama da nagarta ne to akwai wanda sun fi ka nagarta in kana takama da ƙarfi da akwai wanda sun fi ka ƙarfi in kana takama da kyawawan ayyuka ne akwai wanda suka fi ka kyawawan ayyuka saboda duk abin da kake takama da shi mu muna da wanda suka fi naka bala na tiyannaka bi sihirin mithli za mu zo maka da irin naka kuma wanda ya fi naka kamar ta cewa wanda gaskiya yake ɗauke da ita to shi wanda yana tare da Allah kuma imaninsa ba zai raurawa ba wannan kuma gaskiyar da yake ɗauke da ita da wannan imanin da yake tare da shi zai sa Allah taimaka masa kuma shi zai sa ya nasara shi yasa zaƙin baki ba shi ke nuna gaskiyar mutum ba dan mutum ya iya zaƙin baki ya iya maganganu ba shi ke nuna cewa mai gaskiya ba ne haka zai iya zaƙin baki amma da ƙarshe kuma ya halakar da al'umma ga Fir'auna yadda yake nuna cewa shi ɗan kishin ƙasa ne kuma ba zai bari a cuci al'ummarsa ba saboda zai iya fitowa ya tunkari Annabi Musa alaihi salam da duk abin da zai iya don ya kare ƙasarsa ya kare jama'arsa da wannan zakin bakin karshe ya ja jama'a saka suka fada suka dubbe a cikin ruwa suka halaka zaka dukkan wani wanda zai zo da zakin baki ba shi zaka duba ba ka duba aikin sa kaga me yake yi me yayi a baya me kuma yake yi yanzu me kuma yake niyyar yi wanda dalili yake dauke da shi wata hujja ya zo da ita wanda shi ne zai saka gane gaskiyar sa amma in kawai karu da zakin bakin sa to wanda zai iya kai ka ga halaka kamar yadda Fir'aun ya kai mutanansa zuwa ga halaka saboda haka yace faj'al bainana wa bainaka mawida ka sanya mana wani lokaci tsakaninku da kai maw'id anan yana iya daukan masdar idan masdar bibi ne wato mu yi alkawari tsakaninmu da kai faj'al lana bainana wa bainaka mawidan ay wa'da mu yi alkawari tsakaninmu da kai wanda mu da kai ba wanda zai saba masa zai iya zama wannan maw'id din zai iya zama ismu makan ne zai iya zama ismu zaman maw'id zai iya zama wurin da mu yi wurin alkawari mu yi wani guri da za mu yi alkawari da kai ko kuma mu yi wani lokaci da za mu aje da kai to idan aka ce an yi alkawari kuma a ce alkawarin nan ba za a saba shi ba to dole ne alkawarin ya zama yana da lokaci dole ne ya zama da guri saboda haka kalmar maw'idan duk ta kunshi waɗannan abubuwa guda uku ta kunshi shi alkawarin karan kansa ta kunshi lokacin alkawarin ta kunshi wurin alkawarin shi yasa za mu ga a gaba waɗannan abubuwa sun fito maw'idan ka ɗauke shi a matsayin wa'adan alkawari to abinda zai ƙara ƙarfafa shi la nukhlifuhu nahnu wala anta wanda ba za mu saba alkawarin da ba za mu saba ba kalmar la nukhlifuhu tana nuna alkawari in ka ɗauke shi ismu makan ne makanan zuwa zai nuna maka cewa eh maw'idan ana nufin gurin da wato gurin da za mu yi alkawari mu haɗu da ku in ka ɗauke shi lokaci yake nufi to shi ma ansar annabi Musa alaihi salam ya ce maw'idukum yawmuz zina wa yuhsharu an-nasu duha to lokacin da za mu yi alkawari shine ranar idi kuma a tattaro da mutane da hantsi in aka yi magana tattaro mutane dole ya kasance akwai wuri tunda za a tattara mutane ba wuri dole akwai wuri sannan ranar idi an san ranar da ake lokaci ne wanda sananne ne a gurin kowa saboda haka kalmar maw'idan anan ta ɗauki duka abubuwa guda uku ta ɗauki lokaci ta ɗauki shi kansa alkawarin ta ɗauki lokacin alkawarin ta kuma ɗauki wurin alkawarin ce makanan suwa kuma ya zama wuri ne tsakatsaki wato wuri ne wanda daga ko ina mutum zai iya zuwa ba tare da ya wahala ba ba wanda ya yi gefe can ba ba wanda ya yi can gefen gabas ba ko ya yi can gefen yamma ko can gefen kudu ko arewa a ya zama tsakiya ne ta yadda ko daga ina mutum ya zo cikin sauki zai iso gurin sannan suwa zai iya ɗaukar ma'anar makanar mustawiya kamar yadda wasu malamai suka fassara shi wato gurin da zai zama daidaitacce ba guri mai tudu ba ba kuma mai rami ba guri da in aka tsaya da bu da matsafanka wato da ni da matsafanka ko ina mutane suke za su iya hango ba mu yi tudu ba yadda wani ba zai gano mu ba ba mu yi rami ta can kwari ba yadda wani ba zai gan mu ba da zama na ko daga ina za a gan mu don a fahimci kowa abin da ya yi a gane wanda ya yi nasara da wanda bai nasara ba don kada gaba a zo a yi runtu wanda ya ce shi ne ya cinye kawai runtu aka yi masa ba a bashi ba yadda kowa zai zama shaida shi yasa sai ya nemi guri wanda yake makanan zuwa guri wanda yake tsakatsaki kuma wanda yake daidaitacce ba guri mai kwari ba ba kuma guri mai tudu ba wanda duka fassarorin guda biyu sun zo daga magabata sun yi fassara da wannan wanda kuma dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu lafazin zai iya ɗauka kalmar siwa makaranta al-qurra sun karanta ta da siwan sun kuma karanta ta da suwan wato kuma dukkan su lugugi ne lugaci guda biyu amma suna ɗauke da ma'ana ɗaya za mu tsaya a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ubangiji ya yi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.